من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين أيو أصبر شابي غوتن جون شكرا دبو بيو دقوم ميلادية kusan 30 kenan ga watan Jumada Thani ko 29 a wannan gari bisa sabani shi kuma hijira 1431 muke farawa da sunan Ubangiji da taimakonsa da bayani game da tauhidi tauhidi ana nufin tauhidi da Hausa shine kadaita Ubangiji subhanahu wa ta'ala tauhidi shine abin da yake asasi mafi daukaka a cikin dukkan shari'u shari'un da suke kunshe cikin addinai addinai madaukaka wanda suka zo ta hannun annabawa a lokuta daban-daban tun daga annabi Adam da Shif ko Shaif zuwa annabi Idris zuwa annabi Nuh zuwa annabi Ibrahim zuwa Musa da Isa har zuwa na karshen su cikamakon annabawa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in kalmar farko da manzon rahama ya amfani da ita tace qulu la ilaha illallah tuplihu ku ce babu abin bautawa da gaskiya sai Ubangiji za ku rabauta kuma wannan tauhidi Ubangiji ya nuna mana cewa ya aika wa dukkan al'umma wannan sako mai muhimmanci walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan anna abudullaha washtanibu at-taghut babu wata al'umma da Allah bai aikawa annabi ba dan sako manzo domin me domin ya shiryar da ita to shi yasa wajibi ne ga dukkan mai kadaita Ubangiji ya karfafi bahasi kan tauhidi fiye da kowanne tutun da wannan mahadarori da muke yi muna son su a takaice ne muna son mu ga mun takaita su mun a sifan mun kawo bayanai masu gamsarwa amma kuma gajeru game da abin da ake cewa tauhidi tauhidin nan ya kasu kashi-kashi akwai da abin da ake cewa tauhidi a zatin Ubangiji akwai abin da ake cewa tauhidi a siffar Ubangiji akwai abin da ake cewa tauhidi a halitta akwai abin da ake cewa wato a halittawa akwai abin da ake cewa tauhidi a rububiyya akwai abin da ake cewa tauhidi a ibada don haka zamu bi su daya bayan daya mu yi bayani dalla-dalla game da su na farko akwai abin da ake cewa tauhidi a zati tauhidi a zati ana nufin abu biyu da shi idan ka ji an ce tauhid ana nufin abu biyu da shi ba mamaki a lugha idan aka ce ahad da wahid ya zamanto suna ba da ma'ana ta kadaitaka da Hausa ma ra'aitu ahadan ra'aitu wahidan amma wannan kalma da Bahaushe yake fassara ta da ana nufin daya, misali a ce rajulun wahidun ra'aytu rajulan wahidan, na ga daya, ko ra'aytu ahadan rajulan ra'aytu wahidan rajulan, wato ya ga wani daya wanda yake dayan nan namiji ne, mutum ne wanda yake namiji, ba mace ba, ba kuma dabba ba kamar zaki ko giwa, ba kayayyaki ba kamar kujera, duk wannan sai zamanto a Hausa ana nufin daya. Amma idan muka shiga istilahi, terminology, istilahi na daya yana nufin me? Yana nufin anna zatahu subhanahu, imma dai mu ce wahid ko ahad. Idan muka ce zatin Ubangiji, wato Ubangiji shi kadai yake a cikin zatinsa, ba shi da gabobi kamar yanda mutum yake da gabobi, da hannaye, da kafafu, da ciki, da idanu, wato Ubangiji sidif yake. Sidif wato shine abinda yake, ba shi da bangarori, ba shi da yanke-yanke, ba shi da gabobi. Abubuwan da suke jiki ne kamar mada, materials, mata, suna me? Suna cin waje, suna da mass, suna occupying the place, wato suna cin wuri, suna da nauyi, kuma ana iya auna su da makamancin wannan. Amma Ubangiji subhanahu wata'ala, wanda yake shi, wato ba shi da yankinki, ba shi da gabobi, ba shi da bangarori, shi ne ake cewa basit. Shi ne Qur'ani ya kira shi da samad, Allahu samad. Samad shi ne abinda ba shi da jawf, kamar yadda Imam Musa yake cewa samad fassara ne na ahad, wato ba shi da komai, tattare da shi basit ne, ba shi da bangarori. Na biyu, wani lokaci ana cewa da tauhidi da ma'anar cewa Ubangiji shi kadai ne, ba shi da abokin tarayya, wannan ma'ana na biyu kenan, wato ba shi da misali, ba shi da wanda yake aboki, ba shi da mata ko da, ba shi da wani wanda yake tsaransa ne, ba shi da wani wanda yake kamarsa ce. A istilahi, terminology na ilimin tauhid, muna cewa na farko ahadi, al-ahad, ahad, daya shi ne Allah subhanahu wa ta'ala, ya kulhu wallahu ahad. Na'am, ahad tana iya ɗaukar ma'anar lugha, ta tsada ma'ana biyu kamar yadda muka yi nuni, amma a istilahi na ilimin ideology, ilimin addini, ilimin aqida, yana cewa ne ahad ma'ana ba shi da me yanke-yanke, ba shi da gabobi, bai hawa daga abubuwa daban-daban ba, ba shi da tarkibi, ba composition ba ne na wani abu, abu ne wanda yake guda daya tak, wanda yake ba shi da gabobi, ba shi da bangarori. Na biyu kuma muna ce mishi wahid, shi yasa muke cewa tauhid a ahadiyya a na farko ahad, annabi muke ce mishi tauhid a wahidiyya a wahid. Dukkanin waɗannan sifofi na Ubangiji na zatinsa, tauhidinsa a zatinsa, a kan kansa, muwassa, sun zo a cikin ruwayoyin Ahlul Bait, halifofin annabi da ya bar mana guda 12 daga zuriyarsa, cewa annahu ta'ala wahidun ahadiyul ma'na, Ubangiji wahid ne, ba shi da misali, ba shi da kama, ba shi da mai taimako, ba shi da duk wani abokin tarayya, ba shi da komai na daga dangi, kuma ahadiyul ma'ana ne, Ubangiji ba shi da tarkibi, wato ba shi da composition. Ubangiji sidifri basidi ne, ba shi da wani hawa-hawa ta gabobi ko yanke-yanke da za a iya karkasa shi. shi yasa kadaitakar ubangiji ta tabbanta da kadaitakar kowane abu kowane abu koda shi kadai ne akan kansa amma yana da kama zaidu a matsayin sa na mutun yana da wanda yake kama da shi bakru yana da bakru wanda yake nabiyin sa ne a cikin insaniya a mutuntaka yayi kama da shi a matsayin sa na mutun sun yi musharaka sun yi tare a cikin mutuntaka to haka ma ubangiji sa'annan zaidu idan muka sace kankan shi a shi kankansa shi kadai a cikin zatin sa zamu ga shi ba shi kadai bane da ma'ana ahad yana da hannu yana da kafa yana da bangarori yana da yankinki yana da makamancin wannan ubangiji ya saba dukkan wa'annan ma'anoni guda biyu ubangiji ya saba ma'ana a jinsi me jinsi misali a ce mai rai jinsi ne na mutum zaidu da zaki mutum da zaki da rago da bera dukkanin su masu rai ne duk da sun sassaba a zatin su da muke cewa fasl da ilmin mantiq da larabci amma kuma har ila yau zamu ga cewa ba su sassaba ba a me abinda ake cewa mishi rayuwa sun yi musharaka a cikin rai dukkanin su masu rayuwa ne living things ne idan ka so ka ce masu rayuwa da yaren biology sai ka ce musu living things shine abinda ake nufi haiwan wanda ma'ana haiwan anan ta hada har mutum ba haiwan da ma'anar larabci da suke cewa dabba ba wanda ba mutum a ciki a haiwan anan ma'anar shi ma'anar mai rai wanda ilimin biology ke cewa living things to shi mutum yayin musharaka da wannan to ubangiji ba shi da wani abu da yayin musharaka da shi a cikin jinsi zamu zo sifofin ubangiji da sannan zamu fahimci wa'annan al'amura game da sifofin ubangiji idan mun so mu matashi zamu ce mun ga yanda muka tabbatar da samuwar ubangiji muka bita bayan ubangiji domin tabbatar da samuwar ubangiji muka bita fassarar samuwa da kashe-kashen samuwa muka tabbatar da samuwar ubangiji to yanzu muna magana ne kan kadaitakar ubangiji bayan mun tabbatar da cewa akwai shi Qur'ani mai girma da sauran littattafai da aka saukar kafin Qur'ani na At-Taura da Injila da a yau a duniya ake ce musu Old Testament da New Testament duk da an gurbata wa'ancin littattafai da suka gabata an cancanje an yi musu canje-canje da kurakurai da yawa hasali ma New Testament an rubuta shi ba a gaban Annabi Isa ba bayan tafe shi aka rubuta shi wanda har ma da labarun yanda aka kashe shi kamar yanda suke imani da cewa an kashe shi wanda mu muna imani da cewa ba a kashe shi ba Allah ya sanyawa wanda ya zo wajen sa sifar sa ne aka kama shi aka kashe a matsayin sa to duk da an gurbata su amma duk da haka ba su kauce wa nuni da cewa Allah guda ɗaya bane koda ko a wurare ka samu an gurbata su kamar an yi da'awar Allah yana da ɗa ko Allah yana da abokin tarayya wato ruhi mai tsarki Holy Ghost zamu samu cewa a wasu wuraren kuma an zo an clearly an nuna cewa Annabi Isa yana cewa ni dan mutum ne ni dan mutum ne son of human so da ka shi ba abin nan bane ba ubangiji bane ba da ne na ubangiji ba wani bangare na ubangiji ba dan haka zamu samu dukkanin su kowanne ka bi sai ya mai da kai zuwa ga koyarwar Qur'ani idan ka watsar da mara kyau ka dauki mai kyan za ka ga asalin sa ya zo maka da mai tabbatar da cewa Allah guda ɗaya ne to menene zai sa mu tabbatar da cewa ubangiji guda ɗaya ne da wani dalili muke kafa hujja da cewa ubangiji guda ɗaya ne muna so mu tabbatar da cewa ubangiji ba shi da yanke-yanke tukuntun da mun ce ubangiji ɗaya ne tana da ma'ana bi imma ma'ana ahad wanda ba shi da yanke-yanke ba shi da bangarori ba shi da gabobi da kuma ana wahid da take nufin ubangiji na da yanke-yanke da gabobi idan muka zo ma'anar ahad zamu ga cewa ubangiji subhanahu wata'ala zamu kafa hujja da abu guda biyu ko uku na farko a hankali ubangiji ba shi da yanke-yanke wato hankali dalili na falsafa kin a nabiyu ba shi da jiki wanda yake da ake kaddarawa a tunani wanda kuma halittun waje suna siffantuwa da shi na uku ba shi da bangarori da yanke-yanke da hawa-hawa na zahiri na abubuwan da suke da jiki a matakin farko dalili na cewa ba shi da gaɓoɓi a hankalce dalili ne wanda suke kawo na falsafa wanda yake wal Allah ga masu sauraro ya danyi musu nauyi akwai abin da muke cewa mahiya mahiya ko da turanci suna ce mata quiddity cewa shine iyakar samuwar abu wannan iyakar samuwar abu yana ayyana iyakokin samuwar abu ne kamar misali a ce mutum mai rai ne mai hankali idan muna so mu identify din mutum idan muna so mu bayanin waye mutum an tambaye mu meye mutum sai mu ce mutum shine wani mai rai mai hankali wannan kalma ta wani mai rai ne mai hankali tana me tana ba mu iyakokin samuwar mutum da yake ya kasu gida biyu na ɗaya bangare na farko shine mai rai kamar yadda muka ce yayi musharaka yayi tarayya da cewa shi mai rai ne da sauran mutane da sauran halittu kamar yadda muka bada misalin rago bera da zaki misali masu rai ne amma ko mutum yana da wani abu da ya specifying da shi abin da yake has da yake banta da shi ne mai hankali mai yin hankali mai hankali mutum shi ne yake suranta abu a kwakwalwa sannan ya aiwatar da shi a waje ya zana shi ya sanya dokoki na rayuwa wanda ba a ganin su a waje to wannan mutum kenan to wannan abu wannan tarkibi a hankali wato hawhawa gabobi a hankali yanke-yanke a hankali ubangiji ba shi da su domin da ya sifantu da su da ya kasance kenan yayi tarayya da wasu abubuwa a wani bangare ya keɓanta da wani bangare wannan ko mun ce musahili ne ubangiji ya kasance karkashin nau'i na wani abu na samuwa na halitta sai ubangiji ya kasance kenan yana da tarayya da wasu abubuwa a cikin bangare kamar misali mu ce mutum yayi tarayya da biri da bera da sauransu a bangaren me a bangaren rai ya bambanta da su a wajen gan hankali to ubangiji ba kamar haka yake ba don haka ba shi da ahad ne a hankalce ubangiji ahad ne ubangiji har ila yau ba shi da bangarori na jiki da ake cewa mathematical body aljism ta'limi wanda yake a kwakwalwa yake wanda yake da zurfi da fadi da cikinsa wanda yake karkashin three angles da suka yi shi zawoyoyi guda uku da suka yi shi ubangiji ba shi da wannan sannan har ila yau a cikin zahiri ubangiji ba shi da tarkibi wato hawa ba shi da abubuwan da suka hada shi composition ba shi da abubuwan da suka hada shi daga abin nan jiki da kuma sura kamar misali kowane mutum yana da jiki yana da kuma surarsa da jikinsa ne ya musharaka da sauran halittu misali mutum da mutum ka dauko su biyu jiki ne dukansu da Zaidu da Bakaru duk jiki ne Ibrahim da Ali duk jiki ne haka ma mutum da Zaki duk jiki ne mutum da Kare duk jiki ne hatta da mutum da Sauro duk jiki ne amma a menene suka bambanta sun bambanta a wani abu da muke kiran shi sura idan ka kalli sura wannan ba ita ce sura wannan ba to haka nan Ubangiji ba shi da tarkibi ba shi da hawhawa na me na sura da jiki da za a ce Ubangiji yana da jiki da ya musharaka da sauran abubuwa sannan yana da sura da ya bambanta da ita daban kamar yadda abin take ce wasu daga cikin waɗanda suka samu kaucewa gaskiya daga cikin musulmi suka ɗauka Ubangiji jiki ne sai dai yana da wani kama daban sai suka ce yana hawa sama yana sakkowa wannan aƙida ce da ta shiga cikin musulunci daga hannun wasu kiristoci da suka musulunta suka yada ta sai wasu jahilan musulmi suka dauka daidai ne sai ta fada cikin su abin takeici sai aka zo mata da ruwayoyi aka jingina wa manzon rahama sallallahu alaihi wa alihi don haka ai hattara da irin wannan ruwayoyi jabu wayanda suke sifanta Allah da iyaka da jiki ubangiji ba jiki bane baya sakuwa daga sama babu wata kujera da ya hau har saboda nauyin sa aka ji tayi kara wannan ya daidai da abinda yazo a cikin tsohon alkawari da yake cewa sai ubangiji yayi miƙaye gurnani kamar zaki wal iyaz billah ubangiji ba halitta bane wanda yake mai sauti samad ne qur'ani ya ce Allahu samad ubangiji ahad ne samad samad din nan tafsilin sa shine lam yalid wa lam yulad babu wani abu da yake fitowa daga gare shi ba wani abu da yake shiga cikin sa lam yalid wa lam yulad wasan dauka ko ya takaita da haihuwa lam yalid wa lam yulad bayani ne na samad samad bayani ne na ahad ahad shine basid in ba gane basid ba sai Allah ya ce maka samad ba shi da zurfi ba shi da fadi ba shi da nauyi ba shi da rashin nauyi saboda duk ba shi da wani siffa na jiki ba shi da mahalli da sauransu to in ba gane samad ba sai ya ce lam yalid wa lam yulad babu wani abu da yake fita daga cikin sa babu wani abu da yake shiga cikin sa dan ba jiki bane ba shi da iyaka sannan kuma aya ta karshe shine ta zo maka da tafsirin wahidiyya bayan wannan ta bayanin hadiyarsa cewa lam yakul lahu kufuwan har kuma wahid ne qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid wa lam yulad ne mana bayanin ahadiyar ubangiji wa lam yakul lahu kufuwan ahad yana mana bayanin wahidiyar ubangiji sai zama ya tabbata ubangiji basidi ne da samad lam yalid wa lam yulad ba jiki bane balan tana wani abu ya shiga cikin sa ko wani abu ya fita daga cikin sa wa lam yakul lahu kufuwan har sannan kuma ba shi da wani tamka ba shi da wani misali kufuwan ya hada dukkan wayannan a ce ga misalin sa ga kishiyar sa ga tamka wanda yake kamar sa duk irin wannan da makamancin wannan ubangiji da ya kasance jiki ne da ya zama madudi wanda mun riga mun tabbatar zamu kuma karin bayani wannan idan mun zo bayanin sifofin ubangiji subhanahu wataala shine ke cewa idan zamu ubangiji ya koyar daga sifofi na jiki hatta da mutum da dutse a jiki sun yi musharaka a nau'in rayuwa suka bambanta da kuma surar mutum daban surar dutse daban kuma kowanne abu ba da jikinsa ake gane shi ba da surarsa ake gane shi bayan da za a yi ka gane abu da jiki domin jiki abu ne wanda yake iri daya ko wato abu ne wanda yake an yi musharaka a cikinsa jikin mutum da jikin zaki hatta da jikin duwatsu da sauransu duk jiki ne amma da me za a gane shi na'am domin mu kusanto da ma'ana kusa-kusa ga wanda ba sha yaren hikima ba ko falsafa ba ya fi sauki mu yi mishi bayani da cewa jikin mutum kamar Zaid da Amru dukkaninsu jiki ne haka ma jikin kare da Amru duk jiki ne amma me yasa muke gane su kowanne da surarsa yake ayyana wannan a takaice kenan cikin bayani mai sauki domin masu sauraro su fahimci abinda muke so mu kawo amma wannan kadan kenan daga cikin tabbatar da cewa ubangiji ba murakkabi bane ba hawa bane ba gabobi bane ba shi da yanke-yanke da suka tattaru suka yi shi abu na biyu shine tabbatar da cewa kuma wahid ne wannan bayanin yana tabbatar mana ahad ne zamu ga cewa dukkanin shi dalili ne na hankali na amma kawo dalili na Qur'ani da kuma ruwaya ahlul bait tana cewa Allahu wahidun ahadiyul ma'ana Qur'ani yana cewa qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad ya tabbatar da cewa ahad ne sannan kuma a takaice shi ma zamu kawo bayanin hujjoji na hankali akan cewa ubangiji wahid ne sannan mu kawo dalili na Qur'ani da ruwayoyi akan cewa ubangiji wahid ne a dalilin hankali muna iya cewa tunda mun tabbatar da cewa ubangiji ba shi da jins da fasl ba shi da abinda yake hauhawa ne daga abinda ya musharaka da wasu halittu da kuma abinda yake banta da shi ba shi da wannan to duk kuma abinda ba shi da wannan ba shi da tarkibi bayan da za a yi ka samu wani kamar sa saboda duk wani abu da ka dauka ka nuna daga cikin halittu yana da tarkibi abinda yin musharaka da wani da kuma abinda ya bambanta da wani mu dauki mala'iku zamu ga dukkanin sun yi musharaka da cewa su haske ne amma me yasa ba guda ɗaya bane suna da yawa saboda sun bambanta kowanne abinda wannan yake da shi wannan bashi da shi mala'ika jibril yana daukar sako ne a tattare da shi kuma akwai karfi wanda ke iya azabtar da mutane amma mika'il bashi dauke da wannan bashi da wannan azabtarwa mika'il yana da ruhi ne wanda yake aikin shi shine shi sila ne na arziki ga bayi ta hannunsa Allah yake sako da ruwa da arziki da sauransu Allah ke sako da ruwa amma ta hannunsa kamar yadda Allah ke ba annaba sako amma ta hannun jibril Allah ne ke azabtarwa amma ta hannun jibril wani mala'ikan kuma a zamu ga cewa yana iya daukar mutuwa ne kawai ba zai yiwu ya iya ruwa ba ba zai iya komai ba sai mutuwa sai kisa wannan zarar rai kawai shine Isra'il ubangiji ke dauke rai a wani lokaci kuma yace mala'ika ne ke dauke rai kul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum Allahu yatawaffal anfus ubangiji shine yake kashi rayuka wani waje kuma yace a mala'ika ne yake dauke rayukan wani zai ga kaman abun ne magana ce mai karo guda biyu a anan inda yace mala'ika ne yake dauke rai ma'ana da umarnin sa anan inda yace shi yake dauke rai ma'ana shine mai dauke rai kamar misali a ce me yasa ake cewa wani shine ya ci nasara a yaki sai a danganta shi ga komanda sai a ce misali Ali ya ci nasara a yakin Badar a matsayinsa na jarumi ko kuma a Ali ya yi umarni da misali Ali misali ya ci nasara a Siffin amma shi kadai ne ya ci nasara a saboda shi ne umarni shi ne shugaba sai a jingina nasara gare shi kuma ana iya jingina nata ga sauran musulmi da suka bada gudunmuwa da makamancin wannan ko wani komanda ya ce a harbe wasu mutane shi yasa sai a doka sai a kama shi saboda me sai a ce shi ya kisa shugaban kasa ba shi yake harbi da hannunsa ba amma sai a kama shi a ce ya kashe mutane saboda me saboda ya bada umarni an yi a lokaci guda kuma za a iya kama yancin su ma a hukunta saboda sun yi kisa kuma duk yayi daidai a hukunta shugaban kasa da ya kisa a hukunta yancin da suka yi kisa kuma duk yayi daidai saboda me kowanne ya yi kisa ba don umarnin wannan ba da ba yi kisa ba ba don yancin sun kisa ba da ba yi kisa ba amma mun ba da wannan ne saboda misali amma misalin ubangiji da mala'iku da sauran halittunsa da tawasu da su yake abuwa daban-daban yana da karfi sosai yana da zurfi yana bukatar bayani mai zurfi sosai domin mutum ya samu tasawurin abin da ke gudana kamar misali a ce mafi kusancinsa kamar remote da muke amfani da shi wajen kunna talabishin da kashe talabishin sai a ce Ibrahim ya kashe talabishin remote ma ya kashe talabishin ko ya kunna kuma Ibrahim ma ya kunna a lokacin kuma duk yayi daidai in ka ce remote ya kashe ko Ibrahim ya kashe na'am a ubangiji da wayannan mala'iku da sauran bayinsa suna da zabi duk zamu zo wannan abu a sun zabi ba su ne mai zurfi wannan mai dogon bayani wanda ba nan ne mahallinsa ba amma zamu zo duk irin wannan ba su sai a nan gaba to tunda ubangiji subhanahu wataala bashi da jins da fasal bashi da wani abu da yin musharaka da shi da muke cewa jins wanda yin musharaka da sauran halittu ciki bashi da kuma wani abu da yake banta da shi to saboda haka babu wani abu da yake kama da shi wannan ya nuna kenan ubangiji shi kadai ne dai kenan na biyu ubangiji tunda bashi da mahiya kuma saman mene tsantsar samuwa shine ma ainihin samuwa babu kuma wani abu da yake ainihin samuwa wannan ma dalili yana tabbatar mana ubangiji shi kadai ne bashi da abokin tarayya babu nabi tare da shi dukkan wani abin da muke gani saman me samuwa ba zatinsa bace bashi samuwa ake amma ubangiji subhanahu wataala shi ne ainihin samuwa shine ainihin samuwa wanda yake ba samuwa bashi akai ba daga zatinsa take saboda haka anan zamu ga cewa shikenan babu wani abu da yake kama da ubangiji a cikin duniyar samammu saboda haka tunda ubangiji bashi da mahiya da muke cewa quiddity wacce ita mahiya da samuwa da rashi duka ɗaya ne a cikin ta ba saman miya bace ba arsashiya bace kuma a ce zaidu babu shi babu kuma rashin babu shi saboda mai zaidu akan kansa shi ba samuwa bane ba siffanta shi ma'ana abinda ake cewa babu shi kuma babu rashin sa wato akwai shi shine ana nufin babu baya siffantuwa da a ce akwai shi baya siffantuwa a ce babu shi idan an fahimci misali idan muka ce babu shi muna lihazim muna cewa ne ya zama babu saboda babu wani abu da yazo ya bashi samuwa idan muka ce akwai shi sai mu ce ya zama akwai shi saboda akwai wani abu da ya bashi samuwa to da haka nan ne muke ba su insha Allah domin tabbatar da kadaitakar ubangiji subhanahu wataala wannan kenan insha Allah a zama na gaba an jima kadan za mu ci gaba da bahasi kan